بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد الإمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدرسة دعاء مجلس نبيو da muke yi na majalisun tafsirin alqur'ani a watan ramadan mai albarka a wannan masallaci na alqur'an a garin Kano. Allah ya kara mana wannan gari namu tsari da albarka da falala da sauran garuruwan musulmi. A yau biyu ga watan ramadan, hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 439 wadda ta yi daidai da ranar 18 ga watan 5 shekara 2018 ta miladiya. Yau insha Allah za mu tashi aya ta 88 a cikin tafsirin suratul Isra. To kamar yanda muka yi alƙawari, za mu rinka farawa da amsa tambayoyi. Akwai wanda yayi tambaya yace, malam, idan mutum ya mutu da basussuka akan shi, ana mishi azaba ne akan basussukan ko kuwa ruhinsa ne ba zai wuce illiyun ba idan ya kasance dan aljanna? Wanda ya mutu da bashi akan sa, to ana tsare shi, wato ana tsare ransa, bashin yana tsare ransa da barin kai wasu zuwa ga illiyin, wato gabarin samun cikakkiyar ni'ima, wanda ko da aikinsa ya kai ya samu na al'abrar ba zai samu ba, kamar shahada, har sai an biya masa wannan bashi. To Allahumma, sai dai akwai wanda annabi sallallahu alaihi wasallam, wannan a farkon musulunci ne, daga ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya mutu da bashi a kansa, to shi yana kansa, ma'ana zai biya daga baitul mal, zai biya daga baitul mal. Don haka da baya sallah ga wanda yake da bashi a kansa, ya dawo yana yin sallah, domin da idan aka kawo mutum za a yi masa sallah idan akwai bashi a kansa. In ba wanne ya zo ya ce shi ya ɗauki bashin ba, to annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai masa sallah ba, sai dai ya ce sauran musulmi su yi masa sallah. Amma ba zai samu wannan sharuɗa ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa sallah ba. To har sai da Allah ya saukar da annabiyu auladul mu'minina min anfusihim, annabi shine mafi cancantar mu'minai daga kawukansu sallallahu alaihi wasallam. Sannan sai yace, man taraka malan fali warathatihi wa man taraka daynan aw daya'an fa ilayya wa alayhi, wanda duk ya bar dukiya to ta magadansa ce, wanda ko ya bar bashi ko ya bar waɗanda suke ba su da, wato yara waɗanda ba mai iya kula da su, to a kawo al'amarin wajena kuma yana kaina. Da haka ya zamanto haƙƙin wato baitul mal na musulmi su biya bashin wanda bai biya ba. To kuma akan wannan ne malamai suka ɗauki faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam, hadisin da yake cewa, man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha addallahu anhu wa man akhadha amwalan nas yuridu itlaqaha atlafahu Allah, wanda ya karɓi dukiyoyin mutane yana da niyyar cewa zai biya, to Allah zai biya masa. Wanda kuma ya karbi dukiyoyin mutane ba yana da niyyar ya halaka su, to Allah zai halakar da shi. To dan haka, amma wannan bai dauke haƙi akan cewar idan mutum ya mutu, farkon abinda za a fitar shine wato abinda ya rataye da binne shi, yi masa likafani da dawainiyar wanke shi da dawainiyar binne shi. Wannan shi in duk ana buƙatar kuɗi daga dukiyarsa za a bayar da wannan. To sannan abinda zai biyo baya bashi, sai a biya bashi, bayan bashi sai a zartar da wasiyarsa, bayan wasiya sannan abinda ya saura sai a raba wa magada. To duk da an ce wanda bashi da shi ne ake maganar cewar baitul mal za ta biya masa, ko kuma Allah maɗaukakin sarki zai biya masa idan ba a samu wani wanda zai biya masa ba. To saboda haka wannan ba wai yana nufin za a yi masa azaba bane akan bashin, amma za a wato tsare shi daga samun wannan cikakkiyar ni'imar har sai an biya masa bashi. Don haka wannan ya nuna mana wato mutum ya kula da haƙin jama'a da suke kansa Allah ya biya mana baki daya zamu tashi aya ta 88 insha Allah na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا
Allah jalla wa ala yace qul la in jitama'at al insu wal jinnu ala an ya'tu bi mithli hadha al qur'an ce ne ya rasulullah wallahi idan mutane da aljanu suka hadu akan su zo da kwatankwacin wannan al qur'an la ya'tuna bi mithlihi ba za su zo da kwatankwacin sa ba ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ko da sashin su ya kasance mai taimako ne ga sashi wannan a bisa uslubin alqur'ani na umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam na yace qul ka fada idan ana so a nuna muhimmancin al'amari to wannan ya daga cikin cikar baiwar da Allah madaukakin sarki yayi ma annabi sallallahu alaihi wasallam to kuma a bisa wannan mu'minai su ma suka samu rabo a cikin wannan baiwa shine yadda Allah ya sanya alqur'ani shiriya da kuma rahama ga mu'minai to yayin da ya zama ɗaya daga cikin abin da ya sanya alqur'ani ya zama to wannan da wannan matsayi shine ya zama to gagarbadau babu kamar sa kuma ya zamanto aya ga annabi sallallahu alaihi wasallam fiye da jinsin ayoyin da ake ba mu annabawa shine dama ma'anar aya shine mutum annabi yazo da abin da yake ya gagari wani yazo da shi in ba annabi ba wanda take nuna cewar idan shi tun da ba daga Allah yake ba wannan abin ba zai tabbata ba to shine ma'anar aya to alqur'ani ayarsa ta cika ta cewar in ba Allah ba wanda zai iya zuwa da shi to shine Allah ya faɗa anan cewar idan da mutane da aljanu za su haɗu ko kuma in za su haɗu tunda ana kaddara cewar in hakan zai yi akan su zo da alqur'ani wato da kowanne daga cikin su zai haɗu akan cewa sun yi ittifaki kowa a nasa kokarin ya zo da alqur'ani yazo da kwatankwacin irin wannan alqur'anin da Annabi sallallahu alaihi wasallam aka saukar da shi gare shi to ba za su iya ba rantsuwar akan wannan la ya'tuna bi mithlihi lam din nan ta rantsuwa ce wallahi ba za su iya zuwa da makamancin sa ba ko da za a kaddara cewa sun haɗu akan su zo da makamancin sa makamancin alqur'ani wato ta fuskar tsarin sa ta fuskar fasahar sa da balagar sa da gwanintar magana irin ta larabci irin ta harshen larabci domin larabawa gwanaye ne wajen iya magana wajen fasaha wajen azancin zance zance na karin magana da hikima da kuma iya tsara kalmomi wanda ba tare da sun yi yawa ba wanda zai zamanto ya gimshi mutum gimsa ya gimshi jin mutum ba kuma wanda yake ya takaita ba yadda har mutum ba zai samu cikakkiyar fahimtar na abin da ake so a faɗa ba wanda zai zamanto daidai wa daida to irin wannan zancen a dukkan gwana dukkan gwanintan larabawa da iya magana su kai ba ma larabawa kaɗai ba jinsin mutane hatta aljanu domin su larabawa suna da riyawar cewar suna jin wato suna jin waƙoƙi irin na aljanu kuma suna rera su sukan kawo uslubi na waka da za su ce wannan zuban na waka ba na mutane bane na aljanu ne kamar Walid ibn al-Mughira yanda yake fada yayin da suka hadu za su fadi matsayin su akan alqur'ani wadansu suka ce waka ne yace kun san ba wanda yake ni sanin waka irin ku ba wanda yake ni sanin waka a cikin ku na san waka irin ta na san zuban waka irin na mutane na san zuban waka irin na aljanu wannan bai yi kama da waka ba la wakar mutane wala wakar aljanu to shine Allah yace da ba mutane ba ma kadai aljanu su ma su zo su kawo nasu da tasu fasaha da tasu iyawa akan su zo da abin da zai kama da alqur'ani a wajen balagar sa da wajen gwanintar zance to ta fuska ɗaya kenan ta fuska ta biyu kuma abin da ya kunsa ne ilimi wanda ya zamanto gagarbadau ilimin abin da mutane ba su sani ba na wannan zamani alqur'ani ya kunshe shi kuma da abin da ke cikin sa ne hikima wajen shari'o'i shari'a wadda take mai hikima mai gwaninta wadda a wannan zamani sauran shari'o'i da ake da su na dan adam ba su kai abin da shari'ar musulunci ta kai ba na sauki da hikima da kyakkyawan tsari na zamantakewar al'umma tsarin siyasa tsarin ciniki tsarin adalci wajen hukunci tsarin kyautata zamantakewa tsakanin iyali tsarin kyautata zamantakewa a cikin al'umma da kuma tsakanin masu mu'amala na mutane da tsarin yadda za a yi tarbiyyar rai da tarbiyyar hankali duk wannan abu ne wanda Qur'ani ya kunsa wato na ilimi da hikima wanda shi kansa al-Qur'ani yake makansa kirari da cewar ya isa matuƙa wajen hikima da adalci wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla kalmomin ubangijinka sun cika wajen gaskiya da wajen adalci gaskiya wajen bada labari domin alqur'ani ya bada labarin abinda hatta ahlul kitab sabanin da suke alqur'ani yazo ya musu hukunci bayan da gare su ake mayar da al'amari wajen sanin menene daidai menene ba daidai ba to duk da mutane za su hadu kansu zo da abin da yake kama da alqur'ani a wajen fasaha da kuma wajen ilimi da hikima ba za su zo da shi ba ba za su zo da kamar sa ba to wannan a shin mutane za su iya amma Allah ya hana su ne ko ko baya cikin makudurin mutane su zo da shi nan shine malamai a ɗan falsafa suke ta zance akai to amma yayin da Allah ya ce ba za su zo da shi ba wannan ya nuna kan cewa baya cikin wato baya cikin makadurin su zo da shi baya cikin ikon su domin shine dama shine ma'anar mu'jiza mu'jiza shine an ga wato ka gagara kai domin kuma in ka kasa abin ya gagare ka sai ka gane cewa wannan abin wane mutum wato wannan abin aya ne wanda yake shine maqsudin a san cewar wannan al'amarin bayin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bane idan yin sa ne to ai kuma mutane ne kamar yanda yake balarabe kuma larabawa ne kuma kamar yanda yake mutum wanda yake koya kuma yake bayani kuma haka kuke to ku zo da kamar sa to yayin da suka kasa zuwa da sura tun daga dai wato a su zo da kamar alqur'ani suka kasa aka koma sura 10 suka kasa aka koma sura 1 suka kasa to Allah ya tabbatar musu kan cewar ba ma za su taba yi ba fa in lam taf'alu wa lan taf'alu idan ba ku yi ba kuma ba za ku taba yi ba har abada to wannan ayar ta karfafa wannan ma'ana cewar da ma za su haɗu kansu taimaka ma junan su kan zo da katankacin alqur'ani ba za su zo da ba za su iya zuwa da shi ba kuma wanda yake wannan aya ce tsayayya ta alqur'ani cewa har yanzu ba a samu kamar sa ba kuma ba za a samu ba a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke gwanaye wajen harshen larabci da aka ce musu su yi kokari su zo da kamar sa suka ce kuna so mayar da abu kuna so na zamanto abin dariya a tarihi a ce ni ne wanda yake ne kokarin na ce zan zo da kamar alqur'ani ya zamanto ana wato ana terere da ni ana cewa ga wanda ya zo da wauta domin duk abin da zan zo da shi wauta ne dangane da alqur'ani saboda haka ba su gwada ba saboda sun san ba za su iya ba waɗanda suka san larabci sun san cewar a wato alqur'ani ba za a iya zuwa da kamar sa ba haka zalika waɗanda suke da ilimi a wannan zamanin ahlul kitab sun san cewa alqur'ani wahayi ne daga Allah kamar yadda Allah ta'ala yake qul kafa billahi shahidan baini wa bainakum wa man inda qul kafa billahi shahidan baini wa bainakum wa man indahu ilmul kitab kace Allah ya isa shaida tsakanina da ku da kuma duk wanda yake da ilimin littafi ya isa shaida wato cewar wannan alqur'anin wahayi ne sauka ne daga Allah jalla wa ala to sannan kuma Allah ta'ala yace wala qad sarrafna lin nasi fi hadha alqur'ani min kulli mathal haqiqa mun bayyana ma mutane a cikin wannan alqur'ani daga dukkan misali fa aba aktharun nasi illa kufura amma mafiya yawan mutane sun ki face kafirci wato face wato a butulci da ni'imar Allah wannan alqur'ani ne yake magana da kansa a kansa wato Allah yake ya bayyana at-tasrif shine bayani nau'i daban-daban shi salo iri-iri wani lokaci da salon wa'azi wani lokaci da salon zance na hankali wanda za a janyo hankalinka a ce ba za ka yi izina ba ba za ka lura ba wani lokaci da zancen ban tsoro da kuma narko wani lokaci da uslubin kwadaitarwa da shauƙan da kawo shauƙi wanda zai sanya ka ka ji saboda shauƙi da ƙauna ka ji kamar ka tashi uslubi daban-daban Allah da kansa yake cewa ya bayyana ya yi tasrifi ya bayyana da nau'i daban-daban domin mutane a cikin wannan alqur'ani na kowane jinsi na kowane irin misali misalan alqur'ani su ne abubuwa wanda yake za su zamanto idan mutum ya kalle shi zai ce wannan haƙiƙa bai kama da komai ba face da gaskiya domin shi ne al-mathal shi ne wanda yake wato za ka ce abinda ya yi kama da shi abinda ya yi kama da wannan to za ka ba shi hukuncin abinda ya yi kama da shi idan abinda ya yi kama abinda ya zo da shi na misali daidai yake da gaskiya to sai ka ba shi hukuncin gaskiya to su ne wato misalai da Allah yake kawowa a cikin alqur'ani jinsin misalan da ke cikin alqur'ani ta kowane fuska ne wanda yake mutum zai iya gani ya zamanto ya yi imani to kuma Allah ya yi wannan linnasi domin mutane shi yasa aka kaddamar da linnasi din anan domin anan wajen dan a nuna kan cewar himmal alqur'ani shine bayani ga mutane shine maslahar mutane domin mutane aka saukar da alqur'anin nan Allah ya saukar da alqur'ani domin mutane bai saukar da alqur'ani domin a ga duwatsu suna tafiya ba shine maksudin alqur'ani ba a'a domin ya zamanto haske da zai fitar da mutane daga cikin dufai ya zuwa ga haske shine maksudin alqur'ani shi yasa aka ma kaddamar da shi walaqad sarrafna linnasi fi hadha alqur'an a cikin suratul kahfi zai zo inda aka jinkirta ambatan linnasi walaqad sarrafna fi hadha alqur'an linnasi min kulli mathalin wa kana al-insanu akthara shay'in jadala can sai aka kaddamar da alqur'ani domin a nuna cewar a kusantar da alqur'ani ya zuwa ga misalan da suke kawowa kafin a ambaci makusudin waɗanda aka saukar da aka bayyana aka bayanin alqur'ani a gare su wato misalan alqur'ani sun taba ko ina Allah ya bayyana daga dukkan jinsin na misalan alqur'ani daga dukkan jinsi na bayani da zai sa a yadda alqur'ani ta fuskar tarihi ta fuskar ilimin halitta idan kana takama da ilimin biology ne zaka samu misal a cikin alqur'ani da zai sa ka kai imani in kana takama da ilimin lissafi ne zaka samu bayanin matsalan a cikin alqur'ani wanda zai sa ka yadda da cewa alqur'ani gaskiya ne in kana takama da astronomy ne da geology da physics ne da nuclear science ne duk wani abu da kake takama da shi Allah ya bayyana jinsin misali na a cikin alqur'ani gare shi duk wannan kuma domin me domin mutane idan sun gane su ce wannan in sun gani su ce wannan wato wannan bai kasance ba face tanzil wato saukarwa daga Allah ubangijin talikai kamar yanda Allah madaukakin sarki yake fada a cikin yanda zamu gani a cikin karshen wannan surar cewa waɗanda aka ba su innal ladina utul ilma min qablihi idha yutla alaihim yakhruna lil athani sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula wa yakhruna lil athani yabkuna wa yaziduhum khushu'a to haka wato alqur'ani yake ga waɗanda yake Allah madaukakin sarki ya bude zukatan su domin imani da shi to Allah sai ya ce fa aba aktharun nas amma tare da wannan bayani wanda yake ya kunshi wato farkon dan adam da karshen sa da labarin annabawa da tare da al'umomin su da kuma sauran ayoyi waɗanda suka zo a cikin halittar dan adam a cikin sassa da cikin sauran halittu na Allah waɗanda suke a bayan ƙasa da na ruwa da kuma a jins a yanayin halittar sama da ƙasa da abinda Allah ya sanya a cikin ta na asrar da al'amarin Allah duk wannan bayanai sun zo a cikin alqur'ani amma wanda yake an maimaita shi da uslubi daban-daban domin a wa'asta a gane a yi imani amma tare da haka mafiya yawan mutane sun ki su yi imani sai dai musu wato sai dai kafirci a nan ana nufin aljuhud wato musun ni'imar Allah butulci wato butulce ma gaskiya shine mutum ya ga gaskiya ya take kuma ya butulce ni'imar da Allah ya yi domin shi alqur'ani ni'ima ce da za ta ba wato alqur'ani imani da shi daukaka ne ga waɗanda suka yi imani da shi kamar yadda Allah ta'ala ya ce ma manzansa sallallahu alaihi wasallam wa innahu ladhikrun laka wa liqaumika wa sawfa tus'alu shi alqur'ani ke daukaka ambato ne gare ka da kuma ga mutananka kuma da sannu za a yi muku tambaya akan wannan ni'ima to haga ni'ima ce babba ta alqur'ani wanda da ita annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu daukaka kuma mutanansa waɗanda suke imani da shi ya zamanto ɗaukaka a gare su a yau inda ba dan alqur'ani ba da yanzu larabci ya mutu da yanzu babu larabci tunda yanzu in ka ji irin larabcin da ƴan Misra suke yi da larabcin da ƴan Sham ko ƴan Lebanon suke da wanda ƴan Morocco suke yi sai ka ji kowanne kamar wani yare ne daban inda ba dan alqur'ani ba da babu larabci yanzu da ya zamanto wani abu daban kamar yanda yanzu kaga Latin yaren Latin ya mutu Latin sai dai a karanta shi cikin addu'o'in Catholic cikin karanta addu'o'i da suke na Catholic da irin kuma bayanin Papa Roma amma a matsayin yare wanda ake magana da shi ya kare ya mutu amma Allah ya tsare larabci albarkar alqur'ani to saboda haka ni'ima ce babba da Allah madaukakin sarki yayi ma bani adam ga baki ɗayansu da saukar da alqur'ani tunda Allah madaukakin sarki da shi ne ya tsare ilimi wanda yake ba zai canza ba shi ilimi ana manta shi ana canza shi amma alqur'ani record ne wanda ya tsare ilimi wanda yake ba zai gushe ba zai canji ba to saboda haka wannan ni'ima ce babba amma mafiya yawan mutane sun ki yadda da wannan ni'imar wato sai butulci suke yi na wannan ni'imar da Allah madaukakin sarki yayi wato alqur'ani ne yake zance da kansa cewa alqur'ani dinnan shi akan kansa ya kunshi gagarumin ni'ima ga jinsin bani adam amma mafiya yawan mutane sun butulce ma wannan ni'ima ta hanyar rashin imanin su da alqur'ani ba kuma tun yanzu ba tun a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam to yana daga cikin irin jinsin butulce ma ni'imar Allah da suke da kafircin da suke shine Allah ya bayyana sa ayoyin da za su zo yace wa qalu suka ce lan nu'mina laka hatta tabjura lana min al-ardi yanbu'a ba za mu gaskata ka ba al-iman idan ya ta'addada lam yana nufin tasdiq wato ba za mu yadda mu amince mu gaskata da mu gaskata ka ba da cewar kai manzo ne wanda aka saukar masa littafi hatta tabjura lana min al-ardi yanbu'a har sai ka keta mana idanun ruwa daga kasar nan ta mu ta maka al-ard anan tana nufin ai ardu makka garin makka domin makka gari ne wanda yake ke kasashe to suka ce ba za mu imani da kai ba sai idan ka kawo mana abinda Allah ya kamar mutanen Sham da suke da koramu suna gudana kasar su ta zaman to mai makon bakakin duwatsu ke kasassa amma kasa ce kore shar kore ya shar to mu ma sai ka kawo mana ka mayar mana da kasar mu ta zaman to wato a idanun ruwa suna gudana sun zaman to koramu garin mu na Makka ya zaman to korama ta ko ina akwai koramu suna gudana ta zaman to aljannatu wato lambuna gab a hagu da dama na koramun da muke da su to in kai haka to sai mu san cewar hakika ubangijinka yana da iko yayi abin da yake fadin cewa yayi cewa ya aiko ka aw takuna laka jannatun min nakhilin ko kuma lambu wato lambu ya kasance a gare ka aljanna gona da lambu su kasance ta kasance a gare ka min nakhilin ta wato itatuwan dabino wa inabin da itatuwan inibi fatufajjira al-anhara khilalaha tafjira kuma sannan ka uppugo da wato koramu tsakankanin su suna gudana hanyoyi ruwa gashi ne yana gudana a cikin gonar taka ya zamanto ba kawai ka dogara da ruwan sama bane a ga ruwa nan ma kuma daga kasa yana fitowa yana shayar da gonar taka ta ko ina aw tusqita as-samaa'a kama za'amta 'alaina kisafan ko kuma ka sako da sama a gare mu kamar yanda kake riyawa kisafan yanki wato ya sako ya gama da mu ba ka ba mu tsoro ba kan cewa in ban yi imani ba azaba za ta iya zuwa mana daga sama to sako mana da saman kanta ta zamanto ta kife da mu yanki na saman ya fito ya kife da mu ya halaka mu in da gaske kake yi aw ta'tiya billahi wal mala'ikati qabila ko kuma ma kai ka zo da Allah da mala'iku uru da muzu kiri muna ganin su ka zo da su su zo su ce eh kai annabin Allah ne an saukan maka da wahayi to a lokacin nan in ka zo da Allah da mala'iku sai mu ce eh mun yarda lalle kai ne aw yakuna laka baytun min zukhrufin ko kuma ka zamanto kana da gida na zinari in dai wato cewar ka ce ubangijinka shine mai duniya da lahira to yayi maka gida na zinari inda zai zamanto komai na gidan zinari ne matattakalar ta zinari ne gadan na zinari ne kujerun na zinari ne autar qafis sama ko kuma ma kai sai idan ka tattaka ka hau cikin sama walan nu'mina liruqiyika kuma ma kai ba ma za mu yadda cewa ka tattaka ka hau saman ba hatta tunzila alaina kitaban naqra'u har sai ka sauka ka sassako mana da littafi da muke karanta shi cewa gashi daga Allah ya zuwa ga wane da wane daga cikin mu cewa wannan wasiƙa Allah ne ya rubuto gashi na kawo ina cewa Allah ya ce eh ku yarda da shi manzo na ne ya rubuta wasiƙa zuwa gare ku haza wa salam in aka yi haka to sannan sai mu yarda da kai Allah sai ya ce qul ce ne musu subhana rabbi sarki ya tabbata ga ubangiji na wato abun mamaki da yaro sarki ya tabbata ga ubangiji na hal kuntu illa basharan rasula shin na kasance face mutum wanda yake manzo wannan abin da kuke faɗa ai ya nuna jahilci to ku duba irin wannan kafircin da suka yi wannan zai nuna mana irin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fuskanta bai san ƙarya ba maƙaryaci bane sun san shi ba maƙaryaci bane mai cikakken hankali mai rinjayen hankali ba mahaukaci ba ya tsani bokanci da bokaye ballantana a ce yana mu'amala da aljanu da bokaye sun san wannan shi ma ya sani abinda yake bayani da shi yaran su ne ba yaran bobawa ba ba yaran bobawa ba ba ajaminci bane ya zo musu da abinda yake a cikin sa akwai izza a gare su kuma da hujjoji waɗanda suke mabayyana sun san shi ba ba su san shi ba amma ku duba da irin abinda suke fuskantar sa ya zakai da mutane da suke fuskantar sa ya zo a cikin sira ibnu ishaq yace wata ran manyan kafiran makka da shaybata bin rabi'a da utbata bin rabi'a da abu jahal ibnu hisham da abdullah ibnu abi umayya da al-walid ibnu al-mughira da uqbata bin abi mu'ayd da umayya bin da zai sauran su manyan kafiran nan bayan sallama bayan faduwar rana suka taro a ka'aba suka tura cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yazo manzon allah sallallahu alaihi wasallam yana kwadayi na dama da zai samu yayi bayani waɗansu daga cikin manyan waɗannan su musulunta saboda haka sai yazo da kwadayi da kauna cewa wata kila gaskiya ce ta bayyana ga waɗansu daga cikin waɗannan manyan za su karɓi addinin musulunci da yazo suka zaunar da shi suka so mace masa to yanzu ka zo mana da wannan al'amari ka zage mu ka zage iyayenmu da kakanninmu ka zage gumakanmu ka nuna wautar hankulanmu ka nuna ba mu da hankali to idan dai abun nan da ka zo da shi mulki kake so za mu mai da kai sarki idan dukiya ce kake so duk kowa zai karo karo sai ka fi kowa kudi a cikinmu idan kuma daukaka kake so zamu mai da kai kene babba ba wani abu da zamu sai mun koma wajenka idan kuma wani ne yake idan kuma wani tabin hankali ne wani aljani ne yake kake gani yake zuwa yake gaya maka irin waɗannan abubuwan yake rikita ka kasa samun magani sai mu haɗa kudin mu sai mun samun maka magani in kuma muka kasa mu yi maka uzuri mun san cewa ga abin da ya faru annabi sallallahu alaihi wasallam yace kun gama kace eh yace to ni manzon Allah ne gare ku kuma Allah ya bani littafi ya saukar da shi gare ni kuma na isar da muku da sako idan kun yi imani to za ku samu kyakkyawan rabo duniya da lahira idan kuma ba ku yi imani ba zan yi hakuri har sai abinda Allah ya hukunta tsakanina da ku to sai suka ce to in ku haka ne abinda kake faɗa kana nan a kansa ba za ka canza ba to in dai kana so mu yi imani to kaga yanda garin nan namu yake ke kasashe kuma kaga birnin Sham yanda yake da ni'ima kamar yadda garin mu ya zamanto kamar Sham in dai ka ce ubangijinka yana da iko bisa komai to ai ikon sa ya kamata ya sa wannan yayi wannan to kaga wannan jahilci ne jahilci da kudurar Allah da yin da aikin Allah shi Allah yanda ya tsara halittarsa shine ya san hikimarsa a wajen sanya wani gari ya zamanto sahara wani gari ya zamanto kankara wani gari ya zamanto aljannatu da ya banya wani gari ya zamanto ungurmin daji wani gari ya zamanto shimfidaddar kasa wadda za a yi ta noma ba zai canza yanayin gari zuwa yanayin wani gari ba don bukatar waɗansu domin shi Allah shine ya san hikimar da yayi halittarsa akan wannan kuma su rasa abinda za su nema sai abinda ya zamanto maslaha ga kansu shi ko sakon Allah ai ba maslaha bane ga waɗansu tsirari maslaha ne ga duniya baki ɗaya saboda haka idan har maslahar su ce za ta sa sakon Allah ya tabbata ai imani da shi to sauran jama'a kuma fa kage nuna ba su fahimci menene maqsudin sakon ba na biyu kuma suka nemi abinda zai zamanto maslaha ga annabi cewa ya zamanto kana da aljanna an gaya musu kan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda yake nema kenan ballantana su ce wannan shine zai sa su yi imani annabawa nawa ne waɗanda suke ba su zamanto a cikin irin wannan halin ba kuma mutane nawa ne waɗanda suke sun samu aljannatu waɗanda suke mai ni'ima da ƙoramu suna gudana a cikinsu amma sun butunce ma Allah wannan bai sanya su sun zamanto bayan Allah na gargaru ba gashi nan wanda Allah ya ba mu labarinsa واضرب لهم مثلا رجلين احدهما واضرب لهم مثلا رجل مثلا رجلين جعلنا لأهدهما جنتين من أعناب وحففناه من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كاجا ونن وند الله مدوكين سركي يا هلكت ده غونر تاسا سبودا مي سبودا ياتي بازا وما اظن الساعه قائمه بما انا تمامن ساعه القيامه ذات تاشي سبودا الله يا باشي دوكيا سبودا هكا دان الله يا با متين دوكيا من با دليلي بني اكن cewar wannan ni'ima ce ta Allah ko kuma sun nemi abin daga cikin jinsin abin da suka nema shine fito na fito da Allah suka ce ba ka ce za Allah zai iya saukan mana da azaba daga sama ba idan ba mu imani ba to saukan mana da sama din irin wannan rashin ganin girman Allah irin abin da suka fuskanci Annabi sallallahu alaihi wasallam da shi kenan ko kuma neman abin da bai dace da Annabi ba a ce Annabi yana da gida na zinare zinare ado ne ga mata ba ado ne ga maza ba saboda haka bai dace da Annabi ya zama to ya samu wannan adan duniya din ba da ba dan ma kan mutane duk zaman to kafirai babu wanda zai imani ba Allah cewa ya laja Allah liman yakfuru bir rahman li buyutihim suqufan min fiddatin wa ma'arij 'alayha yadhharun wali abwaab wali buyutihim abwaaban wa sururan 'alayha yattaki'un wa zukhrufa wa in kullu dhalika lamma mata'ul hayatid dunya sunnar Allah ta gudana akan haka cewar inda Allah yana son inda ba dan kar mutane su imani ga baki dai ba da wanda duk ya kafirta sai Allah ya shimfida masa irin wannan to shi za su nemi cewar abinda zai sanya ai imani da Annabi shine ya zamanto Annabi yana da gida na zinari saboda haka rashin sanin haƙin annabci ne to sannan kuma sai suka ce ai ba za su imani sai suka kawo abu wanda yake mustahil abinda yake mustahil kuma ma in ma yayi hu abinda yake ma ba zai yi hu ba shine a zo da Allah da manzo da mala'iku waye sai zo da Allah waye sai zo ya zo da Allah ko ba ma Allah ba hadda mala'iku waye sai zo da mala'ika ballanta ya ce zai zo da Allah ko kuma suka zo da abinda in ma an zo da shi ba shi da amfani shine cewar idan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau sama ya sako da takarda rubutatta daga Allah zuwa gare su kuma ma ba za su imani wato ba za su imani da wannan hawa saman nasa ba har sai ya zo musu da wannan takaddar a rubuce kuma ma kamar yadda ya zo a cikin kissar shi Abdullahi ibn Abi Umayya shine ya faɗi wannan gashi kuma wato dan uwan Annabi sallallahu alaihi wasallam uwarsa Atika bint Abdul Muttalib shine yace kai in ma ka zo da takaddar bana tsammanin ma zan yadda da kai haka da suka faɗi wannan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa musu wannan raddi da Allah ya faɗa subhana rabbi sarki ya tabbata ga ubangiji na hal kuntu illa basharan rasula shin na kasance face manzo wanda yake face mutum wanda yake manzo wannan shine raddi gare su akan abin da suka yi ma'ana abin da kuke so na yi abu ne wanda yake Allah shi yake ni kuwa mutum ne manzo shi ko manzo dan aike ne ba shine da al'amari ba al'amarin na Allah ne saboda haka wannan ya isa jawabi gare shi cewar abinda suke ne shi manzo ba shi da sifar uluhiyya to manzo kenan ba shi da sifar uluhiyya ballantana wani daga cikin gayar sai zamanto cikin mabiyar manzanni idan manzo bai samu sifar uluhiyya ba sifar allanta da kudura irin ta Allah to ba wanda zai iya samu shi yasa nan Allah madaukakin sarki yace ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kuma haka ya gaya musu to da ya gaya musu haka sai suka tashi suka karkade rigunan su suka yi tafiyar su suka kyale shi Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bakin ciki akan wannan wanda wannan yana daga cikin irin ladan da Allah zai bashi na hakuri akan iya isar da sabon Allah to ku duba irin wahalar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha akan addinin nan ku duba irin gogayya irin bakar maganar da aka gaya masa irin kuncin da aka sashi a ciki duk domin me dan ya isar da sakon Allah dan ya ma wannan addinin hidima addinin nan ya tabbata to Allah ya tabbatar da shi kamar yanda yace zai yi hakuri har sai Allah ya yi hukunci yayi hakuri Allah ya yi hukunci to mu me muka yi me muke ma addinin Allah ka duba irin wannan galasi da ake ma annabin Allah sallallahu alaihi wasallam tare da isa matukarsa wajen kira tare da karfin hujjarsa tare da karfin haskensa amma haka Allah madaukakin sarki ya sanya shi ya fuskanci mummunan halin mutane sannan kai dan ka dan yi wani dan kokari ka samu wata dan toshiya wani abu dan wani dan tsanani wani dan dan kidiya a gabanka sai shikenan sai ka ce ai al'amarin wane mutum bar kawai ai ya kamata a canza salo sai ka je ka bar harkar gabaki daya ka je ka kama wata harka daban ka bar harka addini saboda kai kana ganin kai kokari ba abinda ba a samu natija ba to ga irin abinda annabin Allah salawatullahi wa salamuhu alaihi ya gobayya da shi ga irin abinda ya fuskanta daga mutane wanda wannan ya isa ya sanya dukkan mumini ya zamanto ya raina kansa akan hidima ga wannan addini kuma wannan ya nuna irin wato abinda a kafirai suka fuskanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi wanda yake waɗanda za su zo daga baya wato sai dai kawai su zo da jinsin abinda suka zo da wancan suka zo da shi amma babu wani abu sabo waɗanda ne yanzu za su zo da shi wanda addinin nan bai ga jinsin irinsa ba na inkari akan sakon da Allah madaukakin sarki ya saukar da shi ga manzonsa sallallahu alaihi wasallam a wata qira'ar ta mutanen Makka da mutanen Sham a ayar sai ta zo a ƙarshenta da cewa qala subhana rabbi hal kuntu illa basharan rasula maimakon kul sai ce qala wato ya faɗa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wato Allah yana hikayar cewa da suka faɗa haka shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ga abin da yake musu ita ma wannan qira'a ce sabiiya wadda take nuna cewar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ita wannan qira'a ta kul subhana rabbi take nuna cewar an umarce shi da ya faɗa kuma har ya faɗa shine hikayar yadda Allah yadda tazo sai tazo da wannan qira'ar cewa ai har ma ya faɗa kuma wannan ya nuna mana abin da ya kamata musulmi ya rinka yi idan ya ji kalmar ban mamaki in yaga wani abin ban mamaki ya tasbihi ga Allah ba ya faɗi kalmomi irin waɗanda kafirai yanzu suke ta nuna mana ba kan mu rinka faɗa waɗanda suke yawancin su ma kalma ce ta tsinuwa kalma ce wadda mala'iku ba sa santa ka faɗi kalma wadda in ka faɗa mala'iku za su rubuta maka lada shine in kaga abin ban mamaki kai tasbihi kace subhana rabbi subhanallah ko subhana rabbi kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kuma a cikin wannan akwai tabbatar da bashariyar annabi sallallahu alaihi wasallam cewa baya ganin kansa da wani matsayi sama da matsayin dan adam sama da matsayin mutum bashi da wani rabo na allanta ballantana a danganta shi zuwa ga wannan shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa isa matuƙa wajen nisantar da sifofin Allah ga barin kansa da cewar kada a sanya shi ya zamanto kini ga Allah saboda haka waɗanda yanzu suke gaba gadi suke sanya ma makhluƙai sifofin Allah bayan waɗannan makhluƙai ba su taka kara sun karya ba su ba su kai sifar ɗaya daga cikin annabawa ba ma ballantana manzanni ballantana sifar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yana daga cikin ilhadi yana daga cikin kafirci wanda ake ta kokarin yada shi domin babu abin da zaka fassara irin yin wato waƙoƙi da ake faɗan irin waɗannan illa ana so a yada ilhadi a cikin al'umma domin da abin da yake ga waka ana so ga magarin mutane su ji ba wai ana so a gaya ma waɗanda suke masu ilimi da za su zance da za a yi zance da su su duba su gani ko abin karɓa ne ko ba abin karɓa ba a so ake gama garin mutane a shayar da su wannan aƙida kamar yadda aka shayar da bani Isra'il bautar dan maraƙi to haka ake so a shayar da mutane irin wannan aƙida da sunan wai haƙiƙa da sunan abubuwa waɗanda suke na ilhadi Allah ya kiyaye mu idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar ma da kansa sifar manzanci sifar wato mutuntaka to kowa da kowa a bayansa yake babu wanda ya ketare wannan sifa sannan tare da cewa shi mutum ne sai dai kuma manzo ne wanda anan bambancin sa yake da sauran mutane kasancewar sa manzo wannan ya bashi waɗansu sifofi waɗanda suke hasa'is ne sun keɓata da manzanni kamar ganin mala'iku da zance da su domin nan yanzu mutum in ya ga aljan sai ya haukaci ba zai ga aljan ko ya ji maganarsa sai ya haukaci ballantana ganin mala'ika a sifarsa da Allah ya halicce shi to wannan in ba manzanni ba basa babu mai iya wannan to wannan bambancin sa sallallahu alaihi wasallam da sauran mutane kenan Allah ya bashi halitta ta musamman wanda ta sanya shi zai iya samun sila da malakut koyayyar halkoyi koyayyun halittar Allah kamar mala'iku da kuma ganin manya-manyan ayoyin Allah ba tare da wani abu ya same shi ba kamar yadda Allah ta'ala yace ma zaban basaru wa ma tagha ganin sa bai kyau ba ko bai wuce iyaka ba yayin da ya ga manyan ayoyin Allah laqad ra'a min ayati rabbihil kubra ya ga manya-manya daga cikin ayoyin ubangijinsa to shine waɗannan sifofi nasa hal kuntu illa basharan rasula sallallahu alaihi wasallam to su ko manzanni ba sa zuwa da ayoyi sai da iznin Allah kuma kana li rasulin an ya'ti bi ayatin illa bi idnillah ba kasancewa ga wani manzo yazo da wata aya sai da iznin Allah sai da iznin Allah sannan manzo zai zo da aya ba abu ne wanda yake zai zo da kansa ba kuma sannan jahilci ne mutum ya dauka aya ce za ta sa mutum ya imani aya ba ita ce take sanyawa mutum ya imani ba Allah madaukakin sarki yace walau wa hasharna alaihim kullu shay'in qublan ma kanu liyu'minu illa an yasha Allah da a ce walau annana nazzalna ilaihimul malaikata wa kallamahumul mauta wa hasharna alaihim kullu shay'in qublan ma kanu liyu'minu illa an yasha Allah Allah madaukakin sarki yace da mun saukan musu da mala'iku kuma matattu suka yi musu magana dan daga cikin jinsin abin da suka faɗa wanda Allah ya hikayarsa a suratul an'am shine wai a tashi Qusay kakan su Qusay wanda shine uban Quraysh ya tashi ya gaya musu cewa kai wannan Muhammad ku yadda da shi manzon Allah ne na gaskiya to idan Qusay ya tashi ya gaya musu haka sai su yadda Allah ya ce da Qusay din zai tashi ya musu magana da ma sauran matattu su tashi su yi musu magana kuma mu tara musu kowa da kowa dukkan matattu su tashi mu tara su gare su ma kanu li yu'minu illa an yasha Allah ba za su kasance masu imani ba sai Allah ya so domin ba aya ce take sanya imani ba tawfiki ne daga Allah yake sanya ai imani to sanin wannan hakika tana da muhimmanci kuma shi ne bayanin manzo sallallahu alaihi wasallam to sannan Allah jalla wa ala yace
وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا
الله يقول وما منع الناس أن يؤمنوا با أبن ديك هنا متاني كنسي إيماني إذ جاءهم الهدى يا عند شريعة كذو مسو إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا سيكوي فتنسو شور شن الله يا أيكودا متون يزمن توشيني منزو قل كيني مسو لو كان في الأرض ملائكة دا أتشي أباين كسا أقي ملائكو يمشونا سنا تفيا واتو كما يند متاني سكي تفيا مطمئنين سنا مزونا كسا سنزمنتو إن كسا إن دنيا إن دوران كسا لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا تو دا من سو كدا واتو ملائكة يزمنتو منزو أغريسو دا كسما ulka fa billahi shahida ce ne Allah ya isa shaida baini wa bainakum tsakanina da ku akan cewar ni da gaske manzon Allah ne kuma na bayyana muku mu'jiza akbisa da awadda na fada cewa in ni manzon Allah ne ga hujja ita ce alqur'ani innahu kana bi ibadihi khabiran basira lalle shi ya kasance mai cikakken sani da bayinsa mai ganin abin da suke aikatawa wato ba wani abu ne yake Allah ya bayyana cewar ba wani abu ne yake sa mutane a bisa ta wato nan jinsin mutane baki daya ba wani abu ne yake hana su imani ba idan shari'a ta zo musu ma'ana wannan sunnar Allah ce daga zuwan kowanne manzo cewar idan manzo ya zo ba wani abu ne yake hana mutane su imani ba illa su ce yaya Allah zai aiko mutum kamar mu ya zama to manzo Allah madaukakin sarki yace alam ya atiku alam ya atihim naba'ul ladina min qabl dhalika bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinati fa qalu abasharun yahdunana fa kafaru wa tawallu kafirai idan manzo yazo musu suna cewar abasharun yahdunana yanzu mutum ne zasu mutane ne zasu shiryar da mu fa kafaru wa tawallu haka mutanen annabi nuhu suka ce haka mutanen mutanen annabi nuhu kamar yadda Allah ya ce a cikin suratul mu'minin a cikin suratul mu'minun qalu ma anta illa basharun mithluna fa'ti bi ayatin in kunta minas sadiqin a cikin afwan a cikin akan mutanen annabi salih a cikin mutanen annabi shu'aib kuma qalu ma anta illa basharun mithluna wa inna dhunnuka laminal kadhibin qalu ma anta kama kana jawab qaumihi illa an qalu ma anta ya wannan a cikin suratul mu'minun wato ma naraka illa basharan mithlana wa ma naraka tattaba'aka illa alladhina hum aradhiluna badiyar ra'i a cikin suratul hud kenan a cikin suratul mu'minun kuma qalu ma hadha illa basharun mithluna yuridu qalu ma hadha illa basharun mithlukum yuridu an yatafaddala alaykum mutanen annabi hud kuma suka ce qalu ma hadha illa rajulun mithlukum ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون دكان سو أبندا سكي فتاتشي وأن متن نيكا مرفو وفي سو متا كافري سنة جننتيا يا داعي متن وان ديكي تفيا كمسو يزمون تو وحي ينا زوا مسر دا سما الله ياشر يد شي ياتشي كما يزمون تو شيني منزو تو وان سنة الله تي هكا تبو دانا إذن دا الله ياتشي شيني الله يكي تي ودا أباين كسام لا يكوني idan suna so mala'ika ya zama to shine manzo ba zai yi wa aiko musu mala'ika ba amma da a bayan kasa mala'iku ne suke zaune a cikin duniya da Allah sai ya aiko musu da mala'ika ya zama to shine manzo domin jinsin sunnar Allah shine Allah yana aiko manzo daga jinsin waɗanda ake aike zuwa gare su domin kar su ce wannan wane mutum ai wannan ba za mu iya ba domin da shi mutum ne da inda mu ma kamar sa ne da zamu iya domin da Allah wanda ya aiko shine mala'ika yayi tauhidi da sai mu ce ai ba wanda zai iya tauhidi sai mala'ika mu kuma tunda ba mala'iku bane ba zamu iya tauhidi ba da Allah ya aiko mala'ika yana sallah sai mu ce ai ba wanda zai iya sallah sai mala'ika mu kuma ba zamu yi sallah ba amma Allah ya aiko mutum wanda yake yana shiga kasuwa yana aure yana dariya yana kuka yana rashin lafiya yana farin ciki yana bacin rai da sifofi irin na mutane sai dai Allah ya bashi haske na wahayin annabci wannan sai ya zama to shine wato hikimar Allah na yadda yake za a sabu tsakanin sama da doran kasa kuma da Allah ta'ala ya ce da mala'iku su ne a bayan kasa da mun saukan musu da mala'ika daga sama ya nuna kan cewar wato wahayi shiriyar dan adam ita ce take sadar da doran kasa take take sadar da duniyar nan da almalakut da sama da wahayi ne mutum zai samu saduwa da sama babu ta inda zaka sadu da ilimin abin da ke wajen da ilimin da Allah yake saukarwa daga sama sai ta hanyar wahayi sai ta hanyar manzanni kuma nan ku lura Allah ta'ala yace law kana fil ardi mala'ikatun yamshuna mutma'innina ya sifanta da mala'ikun da cewa mutma'innina wato almutma'innina ay almustaqirrina madawwama mazauna a bayan kasa dan a fitar da mala'iku da mala'iku da suke zuwa kasa amma su ba mazauna bane kun san akwai mala'iku da suke zuwa amma zuwa suke suna tafiya ba mazauna ne a bayan kasa ba kamar mala'ikun da suke zuwa lokacin sallar azhar lokacin sallar asr lokacin sallar asuba da mala'ikun da suke zuwa irin majalisi irin wannan namu as-sayyahin wanda su aikin su kenan in akwai majalisi na zikiri za su zo in an gama su tashi su koma to waɗannan ba mazauna ƙasa bane Allah ya yi ƙasa ga mutane da aljanna mala'iku su a sama suke to da su ne a wannan kasar a wannan duniyar mazauna da mala'ika da manzanni da zasu zo musu kuma zasu zamanto mala'ika to tare da duk wannan hujjar da Allah ya bayyana Allah bai kawo aka ana son aya muminai musamman suna hankula a saukar da aya amma aka tsayar da ayar sai dai bayani ta hujja wanda wannan bayani ya isa yadda har ta kai cewar Allah madaukakin sarki ya tsarkake jaziratul arab daga shirka annabi sallallahu alaihi wasallam har yace shedan ya yanke kauna a sake bauta masu sallah su masa bauta a cikin jaziratul arab albarkar karfin wannan hujja da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana wanda aya ba lalle ta bayyana wannan ba amma ayar alqur'ani ta hujja ita ta bayyana wannan to tare da wannan bayanin idan duk da haka sun dage sai Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ce ne Allah ya isa shaida tsakani na da ku akan wannan al'amari na cewa alqur'ani dinna saukar da shi akai gare ni to wannan shine karewa kuma wannan shine yake nuna kan cewar mutum akan gaskiya yake yayin da mutum zai ce Allah shine shaidarsa Allah shine shaidarsa to ya isa matuƙa wajen gaskiya shi yasa a shari'a ake hukunci da rantsuwa in aka kawo shaida daya ba a samu cikakkun shaida guda biyu ba in aka yi rantsuwa sai a zartar da hukunci saboda ita rantsuwa ya nuna cewar alamar mutum ya kaki gaskiya to yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce masa ce ne Allah ya isa shaida tsakani na da ku wannan ya nuna kan cewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bisa basira yake ta al'amarinsa a bisa basira yake cewa Allah yana tare da shi don ba wanda zai kawo Allah ya masa shaida sai idan ya san Allah shaidansa ne to haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya sani sannan Allah ya sannan ya sifanta shi da cewa lallai shi Allah ya kasance mai cikakken sani da bayinsa mai gani ga abin da suke aikatawa wato ya san abin da suka koye da abin da suka bayyana saboda haka a cikin wannan akwai wa'id akwai ban tsoro da narko kan cewa sakayya tana nan tana jiran su yayin da Allah ya yi shaida ga manzansa akan cewa ya musu gaskiya su kuma suka yi inkari to abin da ya dace da wanda suka yi inkari da shaidar Allah shine sakamakon da zai hau kansu Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana gaskiya gaskiya ya bani ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ya bani ikon nisantarta kafin mu rufe da addu'a akwai sanarwa da Allah a ƴan uwanmu waɗanda suke tsaftace makewayi makewayin maza da makewayin mata sun kawo a sun nemi a sanarwa domin su kan cewa a taimaka musu waɗansu ba sa bin ƙa'idar suhuno suna zuwa suna biyan buƙatarsu ba a ramin da aka yi ba a inda ake tattakawa ake shiga a cikin filin banɗakin a nan suke biyan buƙatarsu to wannan mutum kai za ka cuci sauran ƴan uwanka kuma za ka cuci su ƴan uwa wanda suke wanke ai ya kamata a ce mun san yanzu yadda ake amfani da waɗannan banɗakuna duk ma mun sani saboda haka bai kamata ba a ce muna irin wannan wallahi waɗansu ƙasashe waɗanda yake na musulmi ne kuma ɗan uwanmu ne musulmi su ba ka samun ma masu wanke banɗaki mutane ne suke da kansu idan mutum ya shiga akwai ruwa sai ya kwarara ya ɗauki abu ya ɗauki akwai irin roban nan da ake tura ruwan ya ɗauki ruwan ya tura banɗakunansu don tsafta ba a kowa idan ya zo a ƙofa yake aje takalminsa da ƙafa yake shiga in ya so ne zai iya ɗaukan slippers wanda aka yi slippers ɗin wanda za a riƙa shiga banɗaki amma mu yanzu nan an zo an sanya slippers ɗin da za a shiga banɗaki waɗanda sai su kwashe amma saboda tsaftar wato ta kai mutum in ya je ƙasashen gabas ta tsakiya ba gabas ta tsakiya ba nake so in ce kudu maso gabas ta tsakiya kudu maso gabas irin su Malaysia irin su Singapore ɗin nan irin su Brunei haka za ka ga suke yi banɗakunansu mutum sai ka shiga babu takalmi a kafarka saboda kullum cikin tsafta yake a tsaftace yake kuma kowa ya saba kan cewa shi ma haka yake ya kamata mu mu saba da wannan al'ada addininmu addinin tsarki ne addinin tsafta ne ya kamata ya bayyana a masallatai a ɗakunan Allah Allah ya saka mu da Allah ya saka ma ɗan uwanmu da ya ɗauki nauyin wannan ɗawainiya ya kawo ma'aikata isa su da suke tsaftace wajen ya kamata mu taimaka musu mu taimaka ma kanmu mu taimaka ma sauran masallata wajen wato tsare tsaftar wannan wajen tsare tsaftar wurin da ake yin ibada yana daga cikin aikin ibada yana daga cikin haƙƙin masallaci yana daga cikin aikin ibada domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an nuna masa zunuban al'ummarsa daga ciki har da dauda da mutum zai gani a cikin masallaci bai dauke ta bai kale ta to ina kuma ga wanda ya yadda dauda kaga dauda baka dauke ta ba a masallaci yana daga cikin laifi da aka nuna masa na al'ummar da Allah ya taimaka to sannan kuma ƴan uwanmu da suke kula da tsaro a masallaci da kula da tsarin inda ake aje motoci suna jan hankalin ana jan hankalin ƴan uwa da cewa da Allah waɗansu suna parking suna aje mota da suke tsara hanya wanda zai hana wucewar waɗansu da kuma wucewar mutane waɗanda suke akan hanya wanda su ba lalle sun zo masallacin ba suna so su wuce ne suna da haƙƙin hanya kowa yana da haƙƙin hanya ba kawai haƙƙi na masu zuwa karatu bane yayin da ka zo karatu kana tunanin kan cewa kai dai kawai ka zo ka shigo cikin masallaci ko ka samu raka'a a farko ko ka samu sallah kana tunanin kanka baka tunanin sauran ƴan uwanka la'alla duk ladan da zaka samu na sallar Allah zai kwashe ya bama waɗancan wanda ka hana musu dan ka cice su saboda haka mu kula da wannan da Allah mu rinka tunani ko mu bada haɗin kai da ƴan uwanmu muna kokari muna janyo hankalin waɗannan samari da suke hidima ta tsare a tsarin shige da fice da tsare dukiyoyi da tsare lafiyarmu daidai gurgudu muna yi musu maganar kan cewa su kula su rinka tausasawa wajen zance ko muna nusantar da su muna janyo hankalinsu da haka da sauran jama'a ma a ba su haɗin kai waɗansu tare da an tausasa magana a kansu amma sai kaga sun gallaza magana gare su to wannan waje ne wanda aka zo ibada ba stadium bane saboda haka sai mu tsince ni kokari mu kiyaye ka'idar ladabi na addinin musulunci Allah madaukakin sarki ya mana gaban katar Allah ya karbi ibadar mu Allah ya sare mana azumi da tsayuwar dare wanda take karfafa a wajen Allah jalla wa ala addu'o'in da zamu yi a wannan wata Allah ya karba karatun mu na alqur'ani Allah ya karba mana Allah ya buɗa mana kofofin falalarsa wanda ƴan uwanmu da ba su da lafiya a cikin asibitoci Allah ka yaye musu Allah ka ba su lafiya Allah ka zamanto gatan su Allah ka saukar da rahamarka a kansu Allah ka saukar da rahamarka a wannan ƙasa ta mu Allah ka ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ka shirye shi wa gabaninmu ya zuwa ga abinda zai kyautata rayuwarmu Allah ka shirye shi wa gabaninmu akan yanda abinda zai inganta rayuwar al'umma ya tsare dukiyoyinsu da jinan nasu ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin
Thank you.